sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da asuba, ta da fatar kun wayi gari lafiya a wannan rana ta Juma'a wadda ta yi daidai da 28 ga watan Janairu shekara ta 2021. Yanzu haka agogon mu a nan gundumar Columbia yana cewa karfe 12 na tsakar dare, wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da taimakon Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Jami'ai a Afirka sun ce suna aiki don samo ɗaruruwan miliyoyin allurar rigakafin coronavirus ga nahiyar a cikin shekara mai zuwa. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wasu dokokin zartarwa biyu don faɗaɗa harkokin kiwon lafiya a jiya Alhamis. A ta sayin sojan da China ke yi a cikin ruwan da ake takaddama a kansa na kudancin China na da nufin gwada manufar gwamnatin Biden kan China a cewar masana tsaro.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Idan kuma muka tsunduma cikin shirin, za a ji cewar wai waɗanne irin matakai suka kamata a ɗauka don kawo ƙarshen matsaloli da ke fuskantar Fulani makiyaya.
Yanzu haka a Niger kwana biyu da ya wuce, Fulani mu wanda aka haife su nan sun caje suna Central Africa, suna Asia, saboda wannan abu suna loji suna gudu.
Har ila yau alƙalin ma na ci gaba da nuna irin koma baya da ake samu a Najeriya, musamman a wajen yaƙi da cin hanci da rashawa.
Babban matsalar mu a ƙasar nan shine a samu mutum da laifi, kuma sannan sai ya kasance shi dan gata ne ko kuma shi wane ne, abin ba zai tasiri ba sai ka samu wanda ya satar akuya.
Bayan labaran duniya da rahotanni, muna tafe da shirin nan namu na da dan gari, shirin da ke fayyace muku abubuwan da suke faruwa a wasu garuruwa har ma da tarihinsu. Daga bisani za mu kawo muku nasihar wannan rana ta Juma'a. Amma dukkan mu mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Jama'a Afirka sun ce suna aiki don samo ɗaruruwan miliyoyin allurar rigakafi ga nahiyar Afirka a cikin shekara mai zuwa, kuma suna kira ga haɗin kan Afirka a yaƙi da cutar coronavirus. Nahiyar Afirka na da mutane miliyan 3.4 da aka tabbatar sun kamu da cutar tun farkon ɓullowar ta a watan Fabrairun bara. Tun daga wancan lokacin, Dr. John Nkengsong ya ce cibiyoyin kiwon lafiya a duk faɗin nahiyar sun gudanar da gwaje-gwaje miliyan 30, mafi yawansu a cikin ƙasashe 10. Ciki har da Afirka ta Kudu, ƙasar da ta fi sauran ƙasashen Afirka fama da cutar ta coronavirus. Ƙasashen Habasha da Najeriya da Kenya da Zambia da Uganda su ma duk suna gudanar da gwajin. Ɗakunan gwaje-gwaje ƙasar 500 ne kawai a faɗin nahiyar ke gudanar da gwajin cutar. Nkasong ya ambaci ƙasashe 4 da suka fara rigakafin cutar a kwanan nan, da suka haɗa da Morocco da Masar da Seychelles da kuma Guinea. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wasu dokokin zartarwa biyu don faɗaɗa harkokin kiwon lafiya a jiya Alhamis. Yana mai cewa za su gyara ɓarnar da aka yi na manufofin da magabacinsa ya yi, tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Biden ya dawo da bada kuɗaɗen da Amurka ke yi ga ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasashen waje, waɗanda ke ba mata bayanai game da zubar da ciki, sannan kuma ya buɗe rajista na musamman na tsawon watanni 3 ga Amurka waɗanda ba su da inshora, waɗanda yanzu suke son sayin inshorar lafiya, da kuma waɗanda suka rasa inshorarsu saboda annobar coronavirus. Trump, kamar sauran shugabannin Republican da suka gabata, waɗanda suka goyi bayan abinda masu suka ke kira dokar taka birkin yaɗa zubar da ciki a duniya, tare da ƙin sake buɗe kasuwar inshorar lafiya ta gwamnati a ƙarƙashin dokar inshorar kiwon lafiya mai rahusa. Gwamnatin Biden ta yi amanar cewa abu ne mai wuya ga hanyar da za a bi don sasantawa da ƙungiyar Taliban, sai dai idan ƙungiyar mayakan ta cika alƙawarin da ta ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyar 2020. Ko da yake Amurka ta ci gaba da jajircewa kan wannan kokarin a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon jiya Alhamis. Kisan fararen hula a rikicin Afghanistan ya haura sama da 2,500 a shekarar ta gabata. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar ta ce duk da ci gaban diplomasiya don kawo ƙarshen yakin ciki har da tattaunawar samar da zaman lafiya da ake yi a Qatar. Mace-macen na wani bangare ne na yawan karuwar tashin hankulan da ke barazana ga shirin samar da zaman lafiya wanda ke yin kafar ungulu ga kiran da kasashen duniya ke yi na tsagaita wuta yayin da gwamnatin Afghanistan ke shiga tattaunawar sulhu da Taliban. Yarjejeniyar da aka yi a watan Fabrairun 2020 tare da kungiyar Taliban ta buƙaci a janye sojojin Amurka baki ɗaya daga watan Mayu na shekarar 2021 domin maharan su cika alƙawarin baya da tabbacin tsaro. Jami'ai da jami'an diplomasiyyar Amurka sun ce alaƙar da ke tsakanin Taliban musamman ma reshenta na haƙani da alƙa'ida suna nan da kusancinsu.
Bar mu je ga rahotonmu na farko. Rikicin Fulani makiyaya wani abu ne da ya shafe tsawon shekaru ana fama da shi a Najeriya. Har a wasu lokuta masana kan ce wai su Fulani ba 'yan kasar bane. Akan wani dalili kowane lokaci za a dinga cewa ba sa son zaman lafiya? Kana waɗanne hanyoyi suka kamata a bi don kawo ƙarshen wannan matsalar? Daga jihar Niger, abokin aikinmu Mustafa Nasiru Batsari ya halarci wani taro da aka yi na masu ruwa da tsaki wanda ya aiko mana da ƙarin bayani.
Da yammacin ranar Alhamis din nan ne aka kammala wani babban taro a tsakanin al'ummar Fulani makiyaya a Najeriya da kuma jami'an tsaro da ma gwamnatin jihar Niger. Taron dai ya mayar da hankali ne akan yadda za a samu bakin zaren warware matsalar tsaro da ta'addabi jihar Niger da ma wasu jihohi a yankin arewacin Najeriya. Ta sai dai kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya ta koka akan yadda ta ce wasu jami'an tsaron 'yan sa kai da ke kutsowa daga kasar Zuru ta jihar Kebbi sun yi ma Fulani har guda 87 da basu san hawa da sauka ba kisan gilla. Inji mataimakin shugaban kungiyar Miyatti Allah a Najeriya Alhaji Husaini Yusuf Boso.
Sun kai mutum 87 kuma sakamakon dalilin yin wannan abu muna mamaki. Babu da wata kasar da zamu je wanda ta fi wannan kasar. Yanzu haka a Niger kwana biyun da ya wuce Fulaninmu wanda aka haife su nan sun tashi suna Central Africa suna Asia saboda wannan abu suna lodi suna gudu.
Mutane 80 Fulani su waye suka kace?
To waɗannan dai musamman shine ƙato da gora da mutanen da suke Zuru suke zuwa su ci gona Niger su haɗu da 'yan Niger.
Wakilin gwamnatin jihar Niger a wajen wannan taro babban daraktan kula da harkokin makiyaya da kuma sulhu a ofishin gwamnatin jihar Niger Hardo Abdullahi Babaye ya ce gwamnati za ta yi iya kokarinta wajen shawo kan lamarin da ma matsalar tsaron.
A ce an kashe wanda bai san hawa ba bai san sauka ba. Duk matakan da ya kamata a dauka na a tabbatar da cewa wanda bai da laifi ba a taba shi ba kuma an samu mai laifi an mai hukunci daidai da laifinsa za a tabbatar da haka insha Allah.
Ko rafi tunda ake kashe sunan ba ku taba cewa komai ba.
Ka ji ai mun bayyana musu a gaban su ba irin matakin da gwamnatin jihar Niger ba ta dauka a taga cewa ta kare manoma da makiyaya na jihar Niger da kuma al'umman ma jihar Niger gaba daya.
To sai dai wasu daga cikin shugabannin makiyayan sun nuna shakku akan tasirin wannan taro saboda rashin halartar gwamnan jihar da kansa.
Sunana Peace Ambassador Alhaji Abubakar Dikko Sakallo Chairman Miyatti Allah Kautal Hore Niger State. Wallahi sako ba zai kai ga gwamnati yadda ya kamata ba. Da gwamnati ne za a zauna da shi shine ya isa ya kafa mana doka ko kuma ya kafa ma wani local government doka. Sannan wanda suke zuwa ne su ne yan ta'adda. Mu Gilani mu ba yan ta'adda bane.
A cikin jawaban da suka gabatar dai dukkanin wakilan jami'an tsaron sojoji da na 'yan sanda da ma na jami'an tsaron DSS sun buƙaci al'ummar Fulani da su ba su haɗin kai su kuma daina ɓoye masu laifi a tsakaninsu sannan sun ba su tabbacin cewa za su yi duk mai yiwuwa domin shawo kan wannan matsala. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Har yanzu dai masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Atisayen sojan da China ke yi a cikin ruwan da ake takaddama a kansa na kudancin China na da nufin gwada manufar gwamnatin Biden kan China a cewar masana tsaro. Rawar dajin ta kwanaki uku da aka fara ranar Laraba ya zo ne ɗan kwanaki bayan da Amurka ta aika da jiragen sama zuwa yankin da ake takaddama a kai don gudanar da ayyukan yau da kullun da tabbatar da ƴancin yin amfani da tekuna a cewar wata sanarwa ta rundunar sojan Amurka a yankin Indo-Pacific. Timothy Health, masanin tsaro a kamfanin Rand Corporation, wata cibiyar bincike, ya faɗa wa muryar Amurka cewa Beijing na aikiwa da sakon gaggawa ga gwamnatin shugaba Joe Biden, wanda aka rantsar a ofis a ranar 20 ga wannan wata na Janairu. Makomar dubin dubatar ɗan gudun hijirar Uyghur a Turkiya da ke fuskantar yiwuwar kora zuwa China na barazanar zama wata matsala ta siyasa ga shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan, wanda ya dade yana nuna kansa a matsayin mai kokarin kare haƙƙin musulmi a duniya. Suna gaya muku cewa su ne manyan masu kare musulmai, amma sun kasa jin kukan ƴan uwanmu da ake azabtarwa saboda sun ce su Turkawa musulmai ne, a cewar Meral Aksna ta jami'ar Good Party a cikin jawabin da ta yi ranar Laraba ga mataimakanta na majalisar dokoki waɗanda ke sukan ƴan majalisar jam'iyya mai mulki ta Erdogan. Amma Erdogan, wanda akai-akai yake cicciken yammacin duniya saboda wulakanta musulmi da kuma Allah wadai da karuwan masu nuna kyamar musulunci, ya kauracewa fitowa bayyana jama'a yayin suka game da yadda China ke kula da ƴan tsirarin Uyghur. Daga ƙarshe dubin dubatar ɗalibai da malamai sun gudanar da zanga-zangar lumana a manyan biranen girka jiya Alhamis kan adawa da sake fasalin ilimi, suna bujewar dokar hana yin zanga-zangar mako guda da aka sanya a matsayin wani bangare na matakan magance cutar coronavirus. Kusan mutane 4,000 sanye da abin rufe fuska don kaucewa kamuwa da cutar sun yi maci kan titunan Athens, yayin da wasu kusan 1,500 suka yi zanga-zanga a arewacin garin Thessaloniki. Masu zanga-zangar na adawa da sauye-sauyen da suka haɗa da shirin kafa wani bangare na tsaro a makarantun jami'o'i.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wani rubutaccen martani da mai magana da yawun shugaban fadar Najeriya Garba Shehu ya rattaba wa hannu, aka kuma mika shi ga manema labarai, na nuni da cewar rahoton da kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta kasa da kasa Transparency International ta fitar da ke nuni da cewar ana ci gaba da samun koma baya akan yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Rahoton dai bai yi ma gwamnatin dadi ba, amma ƙwararru na ganin cewar akwai buƙatar duba wannan rahoton da idan basira. Daga birnin tarayya Abuja ga wakiliyarmu Madina Dauda dauke da ƙarin bayani.
Rahoton wanda ƙungiyar Transparency International tare da haɗin gwiwa da abokiyar aikin ta a Najeriya Sisla suka fitar ya ce Najeriya ce ƙasar da ta zo na 149 daga cikin ƙasashe 180 da aka yi wa binciken ƙwaƙwaf a matakan cin hanci da rashawa a shekara 2020, wanda ya nuna cewa an samu koma baya da maki uku, domin a baya can Najeriya ta zo na 146 ne. Awal Musa Rafsanjani shine jami'in Transparency International a Najeriya.
Wannan rahoto ba abun mamaki ba ne ganin yadda wasu jami'an gwamnati suke albazirmanci, suke sace kuɗin ƙasa su zo majalisa ma su ba da rahoton cewa eh haka sun yi kaza sun yi kaza. Yaƙi da cin hanci da rashawa yanzu kawai kamar harkar campaign ce, ba wai gaskiyar zahirin tsawa a mai da hankali a toshe hanyoyin da suke ba da damar da za a yi cin hanci da rashawa ko kuma za a yi barna kudin gwamnati ba.
Ita kuwa shugabar kungiyar yaki da miyagun dabi'u da ke addabar matasa Halima Baba Ahmed ta tsokace akan batun tana cewa
babban matsalar mu a kasar nan shine a samu mutum da laifi kuma sannan sai ya kasance shi dan gata ne ko kuma shi wane ne abin ba zai tasiri ba sai ka samu wanda ya satar akuya ko satan kaza ma ko agwagwa ko ai sai handset na 2000 ko na 3000 inna sata ne sai aka shiga dan yare shekara guda saboda handset dan abin da alkali yanke masa hukunci kenan manya su ne yan gata talakawa da suke kasawa su tsare saboda da kuri'an su dan su samu canji ko kuma samu wani adalci a wajen shugabanni kullum mu ne ake cutar da mu wanda gaskiya haka bai dace ba duk yanda doka ta kama akan mutun za a yanke masa hukunci ko mun gatar sa
amma ga kwararre a fannin diplomasiyar kasa da kasa kuma mai sa ido a harkokin gudanar da mulki Professor Usman Muhammad ya ce yana mai ba da shawara idan ana so a samu nasara a yaki da cin hanci da rashawa
sai an samu an sa tsauraran doka masu kaifi kawai ko daure rai da rai ko kisa duk wanda aka kama shi da cin rashawa da hanci idan aka ga dokan tana aiki akan kowane maluki to babu shakka mutane za su tsoron taba dukiyar kasa dukiyar talaka dukiyar kuma mutane wanda ya kamata a yi musu aiki da wannan abu idan ba haka aka yi ba duk kije ki kawo cin hanci da rashawa na ko ina mutane za su zauna ne sai yanke wa kansu hukuncin cewa tunda an fi karfin su su ma bari su zama masu cin hanci da rashawa
to sai dai sanarwar da mai magana da yawun fadar shugaban Najeriya Garba Shehu ya fitar ya ce ba a yi wa shugaba Muhammadu Buhari da gwamnatin sa adalci ba domin ba a taba samun gwamnatin da ta yaki cin hanci da rashawa a kasar irin wannan gwamnatin ba Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
ban sauraro waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba da dan gari shirye da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da shi
jama'a masu sauraron gidajen muryar Amurka barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon Murya Amurka da Vision FM Katsina. Sunana Abdulrahman Kabirjani da zan jagoranci shirin. To yau a cikin shirin muna garin Tsagem na karamar hukumar Mani kuma muna tare da Buhari Usman wanda shine mai garin wannan gari na Tsagem domin jin su wane ne suka kafa wannan gari na Tsagem. Mai garin Tsagem ya shahara da shi.
Wannan gari na Tsagem gari ne mai tarihi sosai kuma gari ne na Fulani da malamai Fulani ne suka taso daga garin Yola waɗanda cikin Fulani nan akwai Idris akwai Abubakar akwai kuma Ibrahim malamai ne kuma makiyaya suna kiwo suna tafiya suna aje zango idan suka je wurare sun biyo ta cikin garin Gombe a garin Gombe ne shi Idris da Abubakar Allah ya musu rasuwa a garin Gombe sai shi Ibrahim wanda shi da ne gare su shi ya wuto ya taho ya zo har jihar Katsina yanzu ya tsaya in gawo a lokacin da ina magana shekaru ne da dama baya da suka wuce da ya tsaya in gawa akwai wajen da ake ce ma fadamar dallaje a nan ya zango daga nan kuma ya wuto ya zo Tsagem amma sai ya fara zama a Kobra Kobra din a Tsagem take a nan ya fara zama wanda shi wannan Ibrahim shine Tsagem na farko a sarauta Tsagem an ba shi wannan sarauta a shekara ta 1804 1804 kenan ya fara wannan sarauta ta mai garin Tsagem a 1804 sannan kuma ya rasu a 1851 yayi shekara 47 yana wannan sarauta ta Tsagem amma daga nan Kobra sai ya matso inda ake cewa wani akwai wani dutse wanda dutse yana tarihi akwai makaburburan su a wajen su sai yana kusa da Tsagem sosai da ya matso dan daga baya kuma sai ya matso ya kare ya ida shigowa cikin garin Tsagem ne yazo ya zauna daga nan kuma bayan ya rasu ya shekara 47 yana wannan sarauta ta Tsagem sai Tsagem Yusuf wanda shine ya gaji wannan kujerai shi ma ya hawo wannan kujerai a shekara ta 1851 wanda yayi shekara 27 yana kankara gamuki ya aje wannan sar ya rasu a shekara ta 1878 1878 kenan daga nan tsagen Yakubu ya amshi wannan sarauta daga shekara ta 1878 zuwa shekara ta 1895 shine ya yi shekara 17 yana wannan sarauta daga nan sai tsagen Abdulkadir shine tsagen na hudu kenan daga nan kuma sai Gem Abdulaziz ya gaje shi shekara ta 1938 zuwa shekara ta 1945 shine yayi shekara 7 yana sarauta a wannan mulki amma shi tsagen Abdulaziz ba rasuwa yayi ba dan dan shi ya gaje shi ne saboda lalurar da yake da ita ta rashin lafiya ta gani so dai dan dan yayi shekara 7 ne yana wannan sarauta dan dan shi lokacin yana tsagen Muhammad kenan wato kakanmu lokacin yana yana aiki a nan gidan yari Katsina daga nan aka dauke shi aka zo aka ba shi wannan sarauta ya gaba da yin wannan sarauta daga shekara ta 1945 1945 kenan zuwa 1999 shine shekara 54 yana wannan sarauta daga nan sai mahaifinmu tsagen Usman ya gaji wannan sarauta daga shekara ta 2000 zuwa shekara ta 2018 wanda shi shekara 18 yana wannan sarauta amma shi kakanmu ya rasu ne a shekara ta 1999 to amma akwai wakilci da aka bada wanda shi ne aka samu wannan tsakanin na gap na shekara daya aka ba shi wannan sarauta ta shekara ta 2000 shekara 18 yana wannan sarauta shine tsagen na 7 kenan sai yanzu ni ne tsagen na 8 an nada ni a shekara ta 2018 shi daga watan Agusta
Malam Buhari wannan gari na tsagen me ya shahara da shi
to wannan gari na tsagen kamar yanda ne maka bayani cewa gari ne na Fulani da malamai wannan gari ya shahara da kiwo da kuma noma mutananmu har yanzu suna kiwo da noma saboda har yanzu maganar da ake Fulani ne a cikin wannan gari na tsagen
na'am akwai wani abu na tarihi wanda garin na tsagen yake da shi
eh a shi wannan dutsen da ne maka bayani har yanzu akwai kaburburan su waɗannan waɗanda suka rasu akwai kaburburan su har yanzu a wajen shi wannan dutse ana ce mishi dutsen Gandu to har yanzu wannan dutsen yana nan kuma akwai wannan akwai wannan abubuwan tarihin waɗannan kaburburan har yanzu suna nan a wannan waje inda ake ce ma dutsen Gandu
a halin da ake ciki yanzu waɗanne irin mutane ke rayuwa a wannan gari na tsagen
a halin da ake ciki yanzu tunda mu a gaskiya a garin tsagen tunda muka tashi haka ake ta abun nan duka dangi ne Fulani ne din ga kamar yanda suka taho daga Yola a Fulani har yanzu ma Fulani ne dan ko kallon mu aka yi da an gama sai wasu ma in suka mu hadu da mu Fulatanci suke mana to amma mu ko Fulatanci ya riga ya kufce amma dai har yanzu Fulani ne cikin garin tsagen
wani irin kalubale wannan gari na tsagen yake fuskanta wanda za ku so mahukunta su ji domin dauka matakan da ya kamata
alhamdulillah a gaskiya na ji dadi wannan tambaya saboda kamar yanda ne bayani garin tsagen tsohon gari ne idan aka duba lokacin da aka ma fara sarautar tsagen ba lokacin da aka fagarin ba shekara ta 1804 1804 kenan idan aka lissafa yanzu aka ga cewa shekara 2017 kenan wannan gari yana nan kuma ana akwai mutane ana mulki kuma duk wasu abun amra da ya kamata duk ana yi a cikin garin to amma gaskiya muna da karancin samun ci gaba cikin kalubalen da muke fuskanta wanda kuma ya fici mana tuwa a ƙwarya magana hanya tun wannan lokaci nake maka magana da lokacin da aka samu ci gaba wurare da dama mu har yanzu tsagen ba mu da hanya har yanzu muna fuskantar kalubale na gaske kan magana hanya idan ma aka ce lokacin damana ne idan har za a dauko marar lafiya ko irin masu ciki haka a ce ruwa ya zo akwai koramin da idan ruwa ya zo to lalle tsagen ba ta hituwa ba ka shiga ba ka hita to wannan kalubalen muna ta fama da shi kuma mai girma gwamna yayi mana alƙawarin cewa zai mana wannan hanya tenuwa shi da ta gabata wannan tenuwa ma ya kare mana alƙawarin cewa zai mana wannan hanya to muna kare roƙo ga mai girma gwamna ya tuna da alƙawarin da yayi mana kuma muna mashi fatan Allah Ubangiji ya bashi ikon cika wannan alƙawari sannan muna da karancin ruwa wanda idan da za mu samu ba mu da nisa da ajiwa za a iya jawo mana ruwa daga ajiwa zuwa cikin garin tsagen saboda garin yana da idan za a yi borehole to dutse ne kasan garin shi yasa muke samun karancin ruwa sosai to muna roƙo shi ma wannan shi ma kalubale ne wanda muke fuskanta magana hanyar nan dai da maganar ruwan nan su suka fice mana tuwa ƙwarya
to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin yanzu a madadin Buhari Usman wanda shine mai garin tsagen
sai gidan radio murar Amurka. Abdraman Kabarjani ke sallama da ku.
Masu sauraro yanzu kuma bar mu je ga nasihar wannan rana ta Juma'a mai falala mai albarka.
Alhamdulillah, assalamu alaikum. Ina magana da Sheikh Talib Abuga, wanda na kuce imam na lokacin Juma'a nan karba kurfiba. Kuma mun ta yau tana magana ne akan kulawa da iyali. Kuma tarbiyyar iyalin abu da hanya daidai subhanahu wata'ala ta Qur'ani mai girma ya nuna amana ta zibu lillahi wa rasuli ta da aka da mai ku saka shan aya Allah ya kuma imani ku amsa kira don Allah ko ku amsa kira don ku amsa ran kiran da manzon sa ne kai muku sai da jama'a sanin da mu san fahimta gane abin da subhanahu wata'ala yake aiko shi zuwa ga duniya gaba daya dan abin zai da mu duniya mu da lahirin mu mu kare Allah da bauta ni ko me saboda shi abin da umarce mu a mutum koyi da bayani abin da har yanzu malu koyi da bayani Allah san koyi mu san bayanan mu saka santa da mu sai mu ce ban wato mutane lalle Allah yana tsarewa tsakanin bawa da zuciya idan ka tsara mutum in ka tsara mutum kirki Allah ya so aka san wannan Allah ya karta haka da ko mutum zai saboda Allah zauna lafiyar da yaranka ka zauna lafiyar da makwabtanka ka zauna lafiyar jama'anka in kai shugaba ne ka dace jama'an da ke cikin ka da kowa na da kake din nan ka matsayin iyalinka ne kamar su gaskiya ka rike amana ba ki tar ba cutarwa an da jamus alheri ka kuma ki su kan da ba daidai ba ka hane su Allah ya ta ce yana kirewa da kanin bawa da zuciyar ka ban dan da muke aika ta wannan Allah ya sani kamar kin da ya san komai ba ku akwai to zaman to mai abin saboda shi shi kike sakamakon zai mana muka na kodi na kadan kuma ka aka san wannan akwai horo na azaba da yake masu tsakanya to kuma karkashin din Allah ya kuma ka aka take hakuri zai kara mana alheri kuma ka abin da muka fara da ka fata mana sai dai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa da mai jama'a lafiya kuma wannan kasa ta mu Allah ya dauke lafiya da kasa ta mu karbe su ga mun da da mulki Allah ba su riƙon amana da azanci mu kuma ba mu gode masa tsadon alheri saboda samu zama lafiya muna fatan Allah ya tsama gaba da da kasa da da cikin kasa cikin duniya gaba da Allah ba mu lafiya zama lafiya amin tuma amin assalamu alaikum
da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Jama'ar Afirka sun ce suna aiki don samu ɗaruruwan miliyoyin alluran rigakafi ga nahiyar Afirka a cikin shekara mai zuwa kuma suna kira ga haɗin kan Afirka a yaƙi da cutar coronavirus. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wasu dokokin zartarwa biyu don faɗaɗa harkokin kiwon lafiya a jiya Alhamis. Yana mai cewa za su gyara barnar da aka yi na manufofin da magabacinsa ya yi tsohon shugaban kasar Donald Trump. Gwamnatin Biden ta yi amana cewa abu ne mai wuya ga hanyar da za a bi don sasantawa da kungiyar Taliban sai dai idan kungiyar mayakan ta cika alkawarin da ta dauka karkashin yarjejeniyar 2020. Ko da yake Amurka ta ci gaba da jajircewa kan wannan kokarin a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon jiya Alhamis. Aci sayin sojan da China ke yi a cikin ruwan da ake takaddama a kansa na kudancin China na da nufin gwada manufar gwamnatin Biden kan China a cewar masana tsaro. Makomar dubin dubatar 'yan gudun hijirar Uyghur a Turkiya da ke fuskantar yiwuwar kora zuwa China na barazanar zama wata matsala ta siyasa ga shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan wanda ya dade yana nuna kansa a matsayin mai kokarin kare haƙƙin musulmi a duniya.
Masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu a wannan safiyar taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu rahotanni. Kamun mu sallama da ku bar mu mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga iyalan abokin aikinmu Sani Shu'aibu Manufashi na daurin auren ƴaƴansa da za a yi idan Allah ya kai mu a gobe Asabar. Haka muna ta iyalan Alhaji Ahmad Tijjani Yaro da ke masallacin Talak a cikin Jukun Zaria murnar daurin auren ɗansa Nuhu Ahmad Yaro da amaryarsa Khadija Abubakar Ahmad wanda za a daura da misalin karfe 10 na safe idan Allah ya kai mu a gobe Asabar a farin masallaci da ke daura da kofar shiga Jami'ar Maiduguri a jihar Borno. Ta fatan Allah ya sa albarka baki daya. Allahumma amin. yanzu a madadin Sarfilu Hashim Guman da ya tayani gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sautin shirin Shubahiro Jodine ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia peace salam.